أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مسلمي kamar kullum muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicci kowa ya halicce mu ya rayar da mu har ya zuwa wannan lokaci ya ba mu lahiya ya arzuta mu ya ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu dimbin albarka darussa wanda muke karantar da kawunan mu abin da ya shahi kikkiawar aqida wadda addinin musulunci ya yarda ita muna fata ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu damar samun fahimta mai kyau ta wannan darusa din da addinin shi da kuma samun dacewa da kikkiawan ayyuka dan mu samu babban rabo a wannan duniya din kuma samu babban rabo a ranar gobe rana mai muhimmanci ranar lahira bi idhnillahi ta'ala alhamdulillah muna nan cikin dai bahasin mu'jiza wanda yau muna son mu yi ishara game da wasu abubuwa musamman abin da ya shahi tambayoyi da kuma kuskurantarwar da ake yi game da shi wannan mawdu'i din na mu'jiza ta annabawa dangane da mu'jiza ta annabawa farko muna son mu sani shin wannan mu'jiza din aikin Allah ne shine ke yin wannan aikin babu wani sa hannun annabi cikin wannan ko kuma aikin annabi ne ko kuma aiki su ne su biyu mu sani wanda ya fahimci tauhidi na halitta wanda ya gabata mun yi bayani kan tauhidi na halitta inda muka ce a can wurin Allah shine mahalicin duk wasu ayyuka amma sai dai abin da ya shahi ayyuka kamar irin na mutum da wasu sauran ayyuka yana sa su hannun wata halitta amma ba wai ana nihin ba wannan halitta ita kadai ta kadaito da wannan aikin babu wani taimakon Allah ciki a'a Allah shine asalin dalilin wannan aikin kamar da muka ce wani markazi ne na wuta wanda sai da shi zaka gani in ya bada kwan wuta yake bada haske to haka Allah dole shine dalilin bada duk wani ƙarfi da wata kudura da wata dacewa da lokacin da za a yi abun ga halittun shi sannan su kuma su ne ke gabatar da ayyukan kai tsaye anan ma dangane da abin da ya shahi mu'jiza haka ne Allah shine ke da babban iko cikakke iko na yin wannan aiki din amman wake aikatawa kai tsaye kowa ya sani annabawa ne kamar yanzu annabi Musa da ya buga sandan shi dutsi ya rabu kohohi na sharuwa suka hito ko kuma ya saki wannan sandar ta zama macijiya ka gani shi ne yayin wannan aikin amman hakika wani ne ya aikin asalin wanda ke ba da kaura aikin Allah ne amman waye kai tsaki wannan ayyukan ashi ne ma Allah a wani wuri inda yake ba labarin annabi lokacin da yaki da wata jiha ya jefi kafirai Allah yake cewa wa ma ramaita idh ramait walakinna Allah rama wa ma ramait idh ramait ba kai kai jiha ba lokacin da kai jiha kenan asalin wanda ya jiha walakinna Allah rama kun gane hakika ta bayyana cewa kenan duk ayyukan mu ba mu cewa wai Allah shi ke aikatawa ta yadda zamu cewa a ya Allah zai sa ni cikin wata alhali shi ya aikata aikin ya bani kudura amma ba wai yace lalle ba wannan aikin shi kadai zan iya yi ina iya in zabo wani aiki na kware kenan ba lalle ne in aikata aikin banza ba ina iya zaben na kware wanda zai sa ni aljanna kamar yadda ina iya zaben na banza kuma in kai kaina inda bai kamata ba kenan shi dai Allah yana bada cikakken iko da zabi ga mutum saboda haka nan mu'jiza ma ta annabi Allah shi ke bada wannan ikon na mu'jiza nan karawa kuma sai ya bada izini dan annabi ya nuna wa mutane shi annabin Allah ne dan ya zama alama dan kar kowa ya zo ya ce shi annabi ne babu wata alama ta nan ne muke gane annabawa annabi Muhammad kamar misali da wannan mu'jiza ce ta bayyana cewa lalle shi annabin Allah ne har ma ta bayyana cewa lalle shi ne babban annabi wanda Allah yake ji da shi anan wurin bayan mun san wannan mun fahimci wannan muna gane cewa mu'jiza kenan tana da muhimmanci lallai muhimmancin gaske saboda wata alama ce to dalilin wannan muhimmancin nata sai aka samu wasu mutane suna son su kawo matsala kan mu'jiza wani lokaci suna nuna cewa mu'jiza ai ta saba ma masunna da aka sani ta Allah dan Allah yana cewa sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl shine ke cewa wala tajida li sunnatillahi tahwila ai Allah ya ce sunnar shi ita ce wadda ta gabata wadda kowa ya santa komi da dalili ake samun shi komi da dalili ake samun shi saboda haka nan ba za ka samu sunnar Allah ba kuma tana canzawa kullun yadda take haka take to ita kuma mu'jiza muna ganin ta saba ma saboda an ce dole ta saba ma al'adun mutane wanda mutane ba san da irin wannan abu in suka ji za su yi ta'ajjubi su yi mamaki an ce dole ya kasance ta saba ma al'ada fariqul lil'ada dole ya kasance haka nan saboda mi saboda kar kowa ya je na ai zuwa da ko saboda in ka zo da abin da mutane duk sun san da shi yana faruwa kaga kenan kamar yanzu salula a wannan lokaci din a wannan lokaci kowa ya san wani abu ne wanda tana bada mamaki yanzu in aka tado wanda ya wuce shekaru irin zamanin annabi ya ganta zai mamaki me wanga abin kana kiran mutun yana kiran ka kuma kana ji kuna jin junan ku kowa yana ji abin da kowa ke gani zai mamaki ya wuce hankalin shi mun ce ko da yake irin wannan ana samun shi ne da ilimi shi yasa wannan ma ba a ce mai wai abin da ya wuce al'adar mutane tunda ana iya samun shi da karatu sabanin mu'jiza ko mun karatun da kai ba za ka kai ga wannan abin ba na'am kana iya yin karatu kamar irin na sihiri kai wani abu na ban mamaki amma mutane za su je su yi karatun shi ma sihirin sai irin naka ka kenan baka zo da wani abu wanda mutane ba su iya yi ba baka zo da wani abu kuma wanda bai saba ma hankalin mutane a takeice dai wanda suke nuna cewa wai wannan sunna ce sunna ta Allah sunna ce wadda take da wamman ma ba ta ba a ganin wani canji gare ta to kai kuma da ka zaka zo da mu'jiza ka zo da wani abu wanda ya saba ma sunna kenan ka saba ma to anan amsa da zan bada cewa sunna mutane suna dauka cewa abinda dike al'ada mutane abinda suke gani shine kadai sunna akwai abinda ba wai sai kana ganin shi ba kamar mu'jiza sunna ce ita ma shi yasa Allah ya maida ta sunna ce tashi duk annabin da zai zo sai ya gama shi da wani abu wanda zai ba mutane mamaki kenan sunna Allah ce sannan wanda zai zo da shubha ta cewa ai a wani wuri mushrikai sun zaki tambayar annabi ya kawo aya amma mi annabi yace cikin alqurani kamar inda Allah yake cewa wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih wal inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah anan wurin yana cewa suna tambayar wai azo musu da aya da dai aya ta zo mu daga ubangijinmu wanda za ta samu mu yarda cewa lalle kai annabi ne sai annabi yace inna allaha qadirun ala an yunzila ayatan ai Allah yana iya ya sauko muku da aya sai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba kenan kamar wannan aya tana son ta nuna mu kenan kamar san ma an yi watsi da mu'jiza ba zancen mu'jiza cikin wannan tsarin saboda annabawa ba su ma zo da ayoyi ba anan muna da ayoyi da dama zan bada misali da gudawa da take nuna cewa ai an yi ta kawo musu ayoyi wannan ma me suke nunawa an kawo musu gaskiya hakika ne suka ce ba su yarda da ita kuma wani abu suke so daban anan ne Allah ya ce a gaya musu kamar yadda yake cewa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'tiya mithla ma utiya rasulullah lokacin da za a zo musu da aya sai su ce su ba za su yi imani ba hatta nu'tiya mithla ma utiya rasulullah sai an zama mu da abin da aka zama mu kamar annabi kaza da annabi wancan da wancan annabi mu irin su muke so kenan lokacin da za a zo musu da aya kenan Allah yana zo musu da ayoyi kar mu dauka cewa waccan aye tana nuna ba a zuwa da mu'jiza kamar Allah ma duk mu'jizi bai yarda su ba. A takeice dai duk wanda ke da irin wannan shubha din, wannan su ne amsoshin da za a iya basu game da cewa Allah subhanahu wata'ala ya yarda akwai mu'jiza, kuma shi yake aiko annabi da mu'jiza don ya zama alama ce wadda take nuna cewa shi daga Allah ne, saboda ba kowa ne za mu karɓa ba, mu ɗauki shi annabi ne, tana yawa ya kai mu ga halaka. Sai wata shubha wadda za ta iya zuwa, ta ce mun ga annabawa mun tashi labarin sun zo da mu'jiza, har daga cikinsu kuma annabin rahama shi ma ya zo da mu'jiza. Amma sai dai mu abin da ba za mu iya ganewa ba, ya za mu gane da irin yawansu na annabawa ɗin mu gane wannan shi ne mai gaskiya, ko kuma abin da ke faɗa gaskiya ne, ko kuma lalle ne ya kamata ya turo annabawa ɗin? Sai mu ce eh, lalle ne ya kamata Allah ya turo annabawa, saboda mi? Saboda Allah na ɗaya mu sani mai hikima ne, kuma mai duk abu mai hikima, duk wanda yake mai hikima ko mutum ne, zaka gani ayyukan shi ba su saba ma hikimar shi. Hikimar Allah kuma mai tete ya yi halitta kuma yana son ta samu shari'a. A nan wurin saboda samun shari'a da Allah yake so bayi su yi, dole zai aiko bayi masu gaskiya wanda idan ka bi su za ka bi hanya madaidaiciya tare da su. Saboda in Allah bai yi haka nan ba, kaga ya sa a mahikimar shi ta yin halitta. Dan ba wai ya yi halitta ba ne dukan mu kara zube ba ya yin komi da mu. Wannan duka mun san shi, kuma ya kamata mu ƙara tantance shi, saboda wasu wanda suke zowa suna shigowa addini da wasu ƙananan shubohi don su cuta mu addini. Kamar daga ciki wanda suke zuwa samaka shakkun annabinka, alhali ga mu'jizi wanda suka nuna cewa har yanzu mu'jizin kuma suna nuna mu'jiza tana nan dawwame, ba wai kawai tun wancan lokacin ba, har yanzu annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da mu'jizoji wanda har yanzu wannan mu'jizojin su ne waɗanda suke ƙara nuna cewa risala wannan ta annabin nan ita ce dawwamammar risala, ita ce kuma yardaddar risala wadda Allah ya yarda ita, kenan ita ce saƙo wanda Allah yake so. Ba mu da wani saƙo wanda yake wannan, shi ne saƙon da Allah yake so mu riƙe da kyau. Mu yi hankali kar mu yarda wasu daga cikin mutane wanda sun hita daga hanya, wanda za mu iya cewa an share su daga hanya, sun gano ba su da wani rabo, ranar tashin kiyama ba su da wani babban rabo, saboda haka nan suna son duniya kowa ya halaka, saboda ba su yi imani da Allah ba. Wannan kenan sai mu kiyaye shi dangane da mu'jiza, Allah ya ƙara ba mu babban fahimta mu gane annabinmu shi ne fiyayyen annabi wanda ya kamata mu yi imani da shi. Sai nan gaba abinda za mu ishara gare shi shi ne dangane da abin da ya shahi annabi. Za mu yi bayani kenan bayan mun tabbatar da harakar annabawa da kuma mu'jizojinsu, yanzu muna son mu yi bayani musamman dangane da abin da ya shahi annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yaya annabin ne yake? Wani alamomi ne suke nuna mu lallai annabin nan wanda ake cewa shi ne fiyayyen halitta, lalle shi ne fiyayyen halitta wanda Allah ya yarda shi? Wani annabi ne? Shin wannan annabi ne wanda ya zo da Alƙur'ani, ko kuma wani annabi ne daban, ko kuma ma kawai daga annabi Isa kamar yadda Kiristoci suke cewa ba a turo kowa ba shi ne ƙarshen annabi, ko kuma irin na Yahudawa ne annabi Musa shi ne ƙarshen annabi? To mu sani annabi yana da alamomi wanda muke gane shi annabi ne. Shi ne yanzu za mu karanci hanyoyin tabbatar da annabin musulunci. Na ɗaya daga cikin hanyoyin tabbatar da addinin annabin addinin ganin musulunci, muna da alamomi kamar guda takwas wanda za mu zo da su a yanzu. Kenan mun tattaro alamomi wanda muke gane cewa wannan annabi namu shi ne annabi na ƙarshe, kuma annabin da ya fi kowane annabawa, kuma risalar shi ita ce risalar da ya kamata a karba bayan duk wasu annabawa da suka zo suka wuce shine yanzu zamanin shi ne muke ciki lokacin shi ne muke ciki saboda kurewar lokaci anan zamu dakata sai darasin mu na gaba kenan zamu zo da wannan alamomi din guda takwas insha Allah subhanahu wa ta'ala وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين